الرحمن الرحيم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في أعجوبته في علم الحديث في باب الوضوء قال: والوضع في الترغيب ذو ابتداء جوزه مخالف الإجماع وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه يقصد، وغالب الموضوع مما اختلق واضعه وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد وهما كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد وهما. وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهما من الصحيح والضعيف والحسن، ضمنته كتابي القول الحسن. ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دساك سادوا أولاً يمتشي أشكين وانا دورة دمكي إيتا كراتو أشكين التافن ألفية تسيودي وانا شيني دار السمنا أشرين دتنايا tun daga fara wannan alfiya a wannan zango kuma shine na uku a yau 18 ga watan Zulhijja hijran annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 9 ga watan 9 miladiya ta 2017 muna cikin magana akan alhadithul mawdu wato hadisi na ƙarya da yadda malamai suka yi bayanin menene ake nufi da shi kuma ta yaya ake gane shi, ma'ana alamomin gane shi, sannan kuma da bayani akan dalilan da suke sawa har wasu suna kagan hadisi suna jinginawa Annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin bai faɗa ba. To daga ciki ƙarshen baiti wannan da zamu fara da shi yana da alaka da wannan da asbabul wad'i, cewa alwad'u fi targhib zubtida walwad'u fi targhib zubtida'i jawazahu mukhaliful ijma'i jawazahu mukhaliful ijma'i walwad'u fi targhib ikirar hadisi na ƙarya dan kwadaitarwa zubtida'i wannan bid'a ce, jawazahu mukhaliful ijma'i wanda ya saba wa ijma'in al'umma shi ya halatta yin haka, wato mutum ya kirkira hadisi ya jingina wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da niyyar wai zai kwadaitar da mutane akan wani aiki na alkhairi ko akan biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko aikata wani wata ibada. To akwai waɗanda suka halatta wa kansu yin haka, cewa za su iya yin hadisin ƙarya wai amma da kyakkyawar manufa, za su yi wa Annabi ƙarya amma da kyakkyawar manufa. Suka ce saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi masa ƙarya da za ta tutar da addininsa, da za ta tutar da shi, tutar da addininsa, amma ƙaryar da za ta amfane shi ko ta amfane addininsa wannan bai hana ba. Ana cewa daga cikin waɗanda suke da wannan aƙida akwai Al-Karramiyya. Al-Karramiyya su ne mabiyan Muhammad ibn Karram, wani fitaccen ɗan bid'a da aka yi cikin ƙarni na uku. Muhammad ibn Karram mutumin Sijistan ne, ana cewa Karram, ana cewa Kiram. Mutum ne wanda yake yana da ibada da zuhudu da gudun duniya, to sai dai kun san wannan ba shi kadai bane abin lura, akan wace hanya, wane tafarki ne zai gudun duniyar ko zai ibadar. Idan ya kasance yana yi akan tafarkin sunna, to wannan abu ne mai kyau, amma ya zan yana yi akan tafarkin bid'a, kaga wane ibadar za ta amfane shi ba. Kuma sanda mutum ya shiga bid'a, to tunaninsa zai yi ta lalacewa ne. Duk mutumin da zai shiga bid'a, to tunanin zai ta lalacewa, manhajiyarsa ta ilimi za ta yi ta barbarewa. Zaka suna ganin wannan ta'ifa ta Al-Karramiyya, suna ganin babu laifi idan kayo mutum, kayo annabi ƙarya idan dan ka taimaki addinin sa ne. Suna kawo hadisin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar, sukan kawo shi da wani ziyada, da wani ƙari a cikin lafazin, ce man kazaba alayya muta'ammidan liyudilla bihi an-nas falyatabawwa maqadahu minan nar, wanda ya mun ƙarya da gangan dan ya batar da mutane. Suka ce to kaga anan annabi ya ce dan ya batar da mutane, ashe idan dan ya shiryar da su yayi ƙaryar babu matsala, abinda ya ba a so yayi dan ya batar da mutane. Wannan riwaya tana cikin Mu'jamul Kabir na Tabarani, tana cikin juz'in da ya tara juz'u man kazaba alayya, amma riwaya tana da rauni ta inganta ba. To suka ce ayi hamlin mutlaq ala al-muqayyad, inda bai zo da liyudilla an-nas ba, liyudilla bihi an-nas, to ya kamata a dauki wannan a kara a can, hamlin mutlaq ala al-muqayyad, inda aka ce muta'ammidan, domin a inda ma ba a ce muta'ammidan ba, man kazaba alayya falyatabawwa maqadahu minan nar, ai an ce dole a kara muta'ammidan, tunda a wasu riwayoyin ya zo da muta'ammidan, to wannan ma liyudilla bihi an-nas ya kamata a kara, domin ya kasance an faɗi manufar wato hana yin ƙaryar, in ya zan ba dan wannan bane to za su zan halittacciya. To wani hadisin na farko bai inganta ba, kuma ko da ya inganta, wani liyudilla bihi an-nas ba zai zama ƙaidi ba, zai zama lamun ba lamun ta'lil bace, lamul aqiba ce. Ma'ana duk mutumin da zai yi ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ƙarshen al'amari zai batar da mutane ne, kamar yadda Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana, mutanen fir'auna sun tsinci annabi Musa, liyakuna lahum, dan karshe zai zama musu abokin gaba, kuma ya zama abin bacin rai gare su, abin bakin ciki. Kaga ba wai sun tsince shi dan wannan manufar bane su, wannan lamul aqiba ake ce mata, ba lamul ta'lil ba. To koda a ce ta zo ruwayar da wannan liyudilla an-nas, wajibi ne a fassara ta da cewa ana nufin ƙarshen al'amari zai batar da mutane ne da wannan. A hakanan suna kawo hadisi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a ruwayar Abu Umama yana cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu bayna aynayin nar, qalu ya rasulullah nuhaddithu anka bil hadith نزيد فيه وننقص، قال ليس ذلك أعني، إنما أعني الذي كذب علي متعمدا يطلب به شيئا الإسلام. سنة كون الرواية شوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وان دي من قرية دا قنقن تو ينمي مزون ساتكي روتا ويسيسا بيسك يا رسول الله منا فتر حديثي ناكا مكان قارا مكان رجي muna dan karawa muna dan ragewa. Sai manzo Allah ya ce musu ai ba haka nake nufi ba, ina nufin wanda zai yi min ƙarya da gangan dan ya bata musulunci, suka ce to annabi ya ce dan ya bata musulunci amma inda zan zai kara ne dan ya gyara musulunci to wannan ba komai shi wannan hadisi ne mawdu kan sa hadisin ƙarya ne suka yi hujja da shi tabarani ya fitar da shi a cikin sanadin sa akwai Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiyah wanda yana cikin makaryata haka shi ya kirkiri ƙaryar dan ya goyi ba dan ya daure wa ƙarya gindi dan ya kafa wa ƙarya hujja amma da ƙarya kuma to shine anan Suyuti yake shara zuwa ga wannan ra'ayin cewa wata bid'a ce a musulunci da ta saba wa ijma'i a ce za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya don a taimaki addinin sa addinin musulunci ya cika duk abinda mutum yake bukata a musulunci ai ya riga ya tabbata baya bukatar ƙari al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammtu alaykum ni'mati saboda duk wanda zai zo da wani ƙari kamar yana tuhumar cewa akwai wani abin da ya kamata a shigo da shi ko a sako shi a cikin musulunci ba a sako shi ba kuma sannan mutumin da zai kawo hadisin ƙarya da ya kunshi bayanin wani gwagwaban lada ga wanda ya yi wani aiki alhalin ƙarya ne kaga anan yana yi wa Allah ƙarya cewa ya yi alkawarin zai ba mutum abu kaza abu kaza alhalin Allah bai wannan alkawari ba ko ya kawo wani hadisin da ya kunshi wata uba zai cewa wanda ya abu kaza Allah zai masa kaza zai masa kaza alhalin Allah bai faɗa ba kaga anan shi ma yana faɗar wani labari ne na ƙarya yana cewa Allah ya faɗa alhalin Allah bai faɗa ba to haka wannan ra'ayi ne wanda yake mummuna wanda yana cikin magana wanda suke cewa za su yi ƙarya ihtisaban kamar da buka wa sharruhum sufiyatun idh wada'u muhtasibina al-ajr fi ma yad'u akwai wata riwaya da al-Hakim ibn al-Jawzi ya kawo ta al-Mu'ammal ibn Isma'il wani shehi ya faɗi wani hadisi ne na fadailus suwar shi ma suratan sura kowace sura a faɗi falalat al-Mu'ammal ibn Isma'il yana daga cikin malaman hadisi manya cikin malaman hadisi na Iraq sai ya ce wannan shehi wani hadisi ina ka same shi sai wannan shehi ya ce ni ma wani shehi ne ya gaya min yana al-Mada'in al-Mada'in shi ba cikin ƙasar Iraq ne yana can al-Mada'in a can yake yana nan da ransa to kamar yadda kuka sani malaman hadisi ba sa barin su ta kwana ba sa ƙasa a gwiwa yana faɗa masa haka sai ya nemi guzuri kawai ya nufi inda wannan aka ce wannan mutumin yake ya je ya same shi ya ce da shi hadisin fada'ilus suwar suratan sura an ce kai ka faɗe shi ina ka same shi sai ce shi ma wani shehi ne ya gaya masa yana wasit ta ma wasit a cikin Iraki ya sake yin tattaki sai da ya je can gurin wannan shehin ce an ce zo gurinka kai ne ka ba da wannan hadisin na falalar surorin alkur'ani kowace sura ita kadai ga falalarta ina ka same shi ya ce shi ma wani shehin sa ne ya gaya masa yana abadan cikin Iran ne an fita da daga Iraki an tura shi zai shiga Iran in ya damu in bai damu ya hakura amma da yake ba su hakura a kan wannan sai kama hanya sai da ya shiga abadan ya je ya samu wannan tsohon wannan shehin ya ce an ce kai ka ba da labarin hadisi kaza 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 ina ka same shi sai kama hannunsa sai ya ce mu shiga nan gidan suka shiga wani gida ga wasu mutane zaune da wani shehin su a tsakiya wasu sufaye ne ya ce wannan mutum ne ya faɗa mana hadisi ya tambaye shi ina ka samu hadisin falalar sura ta alkur'ani ya ce ni ba wanda ya gaya min kawai ni ne na ma haddasa ni bihi ahad ni kawai na gada ma na kirkirkana kuma saboda ganin mutane da suka watsar da alkur'ani ya kamata a jawo hankalin su dawo kan alkur'ani kawai na ga ya kamata in shirya wannan ƙaryar to kaga shi a wajensa yana ganin kamar ya yi abin kirki yana ga kamar ya taimaki annabi ya kirki musulunci kuma wannan haramun ne. Malam yace wa jazama Sheikh Abu Muhammad bi kufrihi bi wad'ihi in yaqsidi. Sheikh Abu Muhammad shi da Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni ɗaya daga manyan malaman Shafi'iyya, ana littafin tafsiri, ana littafi a cikin al-ibadat wal-usul. Akwai ɗansa ya fi shahara, Abu al-Ma'ali Imam al-Haramai Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni. Akwai uban shi ne anan, Abu Muhammad shi ne uban, can kuma Abu al-Ma'ali Abdul Malik ɗansa ne, shi ne wanda ya fi shahara da littafai na aqida, da littafai na usul, tafin sa'al burhan fi usul al-fiqh. To wannan mahaifinsa ne, yana da cikin manyan malaman Shafi'iyya a cikin almajiran Abu Bakr al-Qaffal. Wancan kuma al-Duwayni cikin malaman Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali. وجزم الشيخ ابو محمد بكفره. تو شي ابو محمد شي ابو محمد الجويني يا ينكي حكمي كات da cewa duk mutumin da zai yi wa annabi ƙarya da gangan ya kafirta. Shi bai ce ya bai tsayar da abin da akan sako ba akan ma'asiya, shi ya tafi akan cewa in yaqsidi in ya ta'ammadi, inda yayi ne fi ƙaryar da gangan, wato ba wai kuskure ba ko rashin sani. In kuskure ne da rashin sani, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, amma in yaqsidi in ya nufi abin da niyya da gangan yayi, to shi yana ganin wannan kafirci ne. Wasu daga cikin malamai sun goyi bayan Abu Muhammad al-Juwayni, kamar Ibn al-Wazir, Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Wazir, mai littafin at-tanqih, wanda al-Imam as-Sana'ani ya masa sharhi da tawdih al-anzar fi ma'ani tanqih al-athar, tawdih al-afkar fi ma'ani tanqih al-anzar. Muhammad ibn al-Wazir a cikin littafin sa at-tanqih yana ganin maganar Juwayni din nan haka take, kuma yayi hujja da fadar Allah, faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu al-mujrimun. Ce babu wanda yake ya kai zalunci kamar mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ko ya ƙaryata ayoyinsa. Lalle masu laifuka manya ba sa farbauta. Ce to kaga anan Allah ya daidaita yi wa Allah ƙarya daidai yake da ƙaryata ayoyinsa. Ƙaryata ayoyin Allah kafirci ne. To kuma Allah ya hada su. Ce to wannan yana nuna cewa duk hukuncin su daya. Akwai wasu malamai da suka goyi bayan sa, amma jumhurin malamai ba su kai shiga ga kafirci ba, suna cewa ma'asiya ce kabira ce babba, kuma ba karamar kusan a cikin kaba'ir ma akwai akbarul kaba'ir, dole da cikin akbarul kaba'ir. Wa ghalibul mawdu'i mimma ikhtalaqa wadi'uhu, yawancin hadisai mawdu'ai, yawancin hadisan da ake cewa hadisai ne na ƙarya, zaka samu yana suna daga cikin wanda mai kirkirar ya kirkiro. Akwai hadisan da suke mawdu'ai ne na ƙarya ne, ana kiransu mawdu'ai, amma ba wai shi kirkiro su ba, ya samu maganganun wasu kawai ya jingina annabi, amma ba shi kirkiro maganar ba. An gane? Ya samu wata magana kamar Muhammad ibn Sa'id al-Maslul yana cewa inna idza wajadna al-kalimata al-hasana wada'na laha isnadan ko ja'alnaha hadithan. Idan muka ga magana mai kyau, inji shi Muhammad ibn Sa'id al-Maslul, in muka ga magana ta yi mana kyau, sai kawai mu dora mata isnadi, kawai mu jingina wa annabi. Kaga ba shi kirkiro ta ba, ganin ta yi kawai sai ga ta yi kyau, wannan ya kamata a ce hadisi ne, kawai sai dora masa isnadi, haddathana fulan an fulan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan hadisi ne mawdu'i, amma shi wannan ba shi kirkiro hadisin ba, to anan sai yana ce maka yawancin hadisai mawdu'ai wanda aka kirkiro din ne galibi shi wanda yake kawo hadisi shi yake kirkiro shi galibi shi yake kirkirowa ana samu wanda ba shi kirkiro ba ya ga wasu ne sun ko wata kalma ce ko ta magana ce ta yi masa kyau ko ana ta fadarta daga karshe wani kawai a maida ta hadisi to amma galibi hadisai mawdu'ai ka duba zaka samu shi wanda ya aka tuhuma a cikin isnadin hadisin shine ya kirkiro hadisin da kansa wa ba'dhum qad laffaqa kalam ba'd al-hukama amma wasu daga cikin makaryatan sukan dauki maganganun wasu daga cikin masu hikima ne sai su hada su mai da su hadisi wato akasin wadancan su suka fi yawa wanda zasu kirkiro da kansu to amma akwai wadanda zasu dau maganar wani mai hikima ko maganar wani likita ko maganar wani malamin falsafa ko maganar wani malami sai su maida ta hadisi wasu su yi da gangan wasu kuma su yi da rashin sani bisa kuskure suna zaton hadisi ne su maida shi hadisi kamar kissar Thabit ibn Musa Zahid wani mutum ne mai yawan ibada da ya shahara da ibada da tsoron Allah ta rana ya nufi majalisin Sharik ibn Abdullah al-Qadi yana bada hadisi Sharik a daidai lokacin ya jawo isnadi na hadisi an al-A'mash an Abi Sufyan Talha ibn Nafi' an Jabir sai ya hango wannan bawan Allah tafi sai ya dakata da hadisin bai karasa matanin ba ya kawo hadisi ya kawo isnadi cikakke bai kai matanin ba da ya hango wannan tafi sai ya dube shi kamar yana masa wasa ko yana masa barkwanci ce man kasurat salatuhu billayl hasuna wajhuhu binnahar yace wanda sallarsa ta yawaita da daddare ta fuskarsa za ta rika haske da rana ya faɗa masa wannan ne kamar yana nuna mutum ne kai mai yawan ibada da an ga fuskar ka za a gane haka saboda yawan ibadarka to shi kuma bai fahimta ba dan yaji an karanto isnadi yaji Sharik ya karanto isnadi حدثنا الأعمش قال حدثنا أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجيكم أنكا وانا مغنر سيجي تشيوا وانا شيني متلين إسلامي سيجي تفينا بعد شيء أمتين حديثي نيدا يجد شريك عندما يزونا سيجي شريك ما ناجع مجلس سيكرن تحديثي ياتي حدثنا كذا 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 النبي ياتي من كسر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار sai ya kawo shi a matsayin yaji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan hadisi ne mawdu'i asalin maganar amma shi wannan Musa ibn Thabit ba shine ya kirkira Thabit ibn Musa Zahid ba shine ya kirkira hadisin ba shine ya kirkira matanin ba matanin maganar Sharik ibn Abdullah kuma ya ce hadisin manzon Allah ne saboda rashin tsayawa ya lura to daga nan kuma sai wasu makaryata da suka shahara da ƙarya waɗanda ake ce musu surraqul hadith lususul hadith barayin hadisi ne su suna jin hadisin su kuma sai suka yi ta kakaro masa sanadi daban-daban suna jingirawa annabi suka sace shi daga gurin wannan bawan Allah suka yi masa wasu sababbin asanid wanda hatta ja القضائي من لتاف مسند الفردابن مسند الشهاب يزا تيتي و حديث من ذن الله سبو ليوان يوان هنيو ينسى سيد اوكيش امت اين حديثي ني حسن يكاوش اشكل لتاف ان دي شرق ان تتي واذي كا حديثي دا سكي كالبقو شيني لتاف مسند الشهاب يارو ايد يوان هنيو ين حديث تارد شو فرايني سكا سكا يوان حديث با hadisin kirki bane Al-Hasan al-Basri ya ga da yawa wasu lokaci maganganunsa maganar sa ce amma kuma a wasu gurare an ruwaito su a matsayin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam launa nan masu ruwaya sukan zauna in sun ji maganganunsa sai su kasa bambance maganarsa da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda cikin wa'azinsa mutum ne yana tara mutane musu wa'azi, cikin wa'azinsa yakan kawo maganganu na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci kuma ya kawo wasu wa'azuzzuka da wasu hikimomi nashi. To wannan da suke rauna na a cikin masu saurarensa sai su dauka duk abin da ya furta a lokacin, musamman ma in sun ji magana ta hadu sai su dauka hadisi ne. Saboda Al-Hasan al-Basri Allah ya bashi fasaha ta magana, ce yana magana kalamuhu ka'annahu yakhruju bi mishkatin nubuwa, haka zaka ji maganarsa da cike da hikima. To wannan sai ta sa wasu masu rauni sai su rawaito maganganun Hasan al-Basri a matsayin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da sun sani ba, kamar hadisin nan da mashhuri yana cikin Riyadus Salihin, laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal. Daga wannan maganar Hasan al-Basri ce, amma kuma wasu masu rauni sun mai da ita maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ba tashi bace. To shine anan yake cewa wa ba'duhum qad laffaqa kalama ba'd al-hukama, wasu daga cikin masu rawa hadisi sukan dauki maganar wasu masu hikima sai su mayar da ita hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko dai da gangan ko kuma bisa rashin sani. Wa minhu ma wuqu'uhu min ghairi qasdin wahama, daga cikin hadisi mawdu'i akwai wanda ya auku ba tare da niyya ba, bisa kuskure ya auku. Kamar yanzu wannan da muka yi misali da Thabit ibn Musa Zahid, kaga ba da gangan yayi ba, min ghairi qasdin, ba da gangan yayi ba, wahaman yayi ne bisa kuskure, bisa wahami. To akwai cikin musamman ma cikin hadisan da zaka samu wasu salihai suna fada a zaton su hadisan manzon Allah ne, amma ba hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba. Wasu kuma idraji ake samu, akwai mun karanta al-mudarrisi ne karshen darasin mu na wancan zagayen da muka yi, hadisi yazo da wani karshe mai ruwaya ya ƙara wani zancen sa a cikin hadisin, sai a dauka wannan ƙarin shi ma duk yana cikin hadisin, sai wasu su ruwaito shi a matsayin duka hadisin ne, shi kuma hadisin ya ƙare da kan wata gaba, sannan kuma wata gaba ta zo ƙari ne daga shi mai ruwayar. To kaga wannan da yana cikin wadi tunda ya jingina abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba da gangan ba. To kaga shi wannan hukuncin sa daban, shi yasa a farko muka ce akwai wanda da gayya masu kirkirowa suke kirkiro, akwai kuma wanda shi ba da gangan bane, bisa kuskure ne ake samun wannan. To sai ya dawo yake cewa wa fi kitabi waladil jawzi ma ليس من الموضوع حتى وهم. وفي كتاب ولد الجوزي ما، ولد الجوزي شيني الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن عبد الرحمن المعروف بابن الجوزي، ابن الجوزي ينال للتافي. وفي كتاب ولد ابن الجوزي اتكل للتاف ابن الجوزي ما ليس من الموضوع، akwai wanda bai kai matakin mawdu'i ba, bai kai matakin hadisin ƙarya ba, amma ya sa shi a cikin littafin da ya kirawo al-mawdu'at hatta wuhima, har ta kai an jingina shi ga kuskure. Min as-sahihi, kamar hadisi na sahihi, wa da'ifi, akwai da'ifi wanda bai kai mawdu'i ba, wal hasan, akwai hasan, dammantuhu kitabi al-qawl al-hasan, duk na shigar da shi a cikin littafi na inji suudi mai suna al-qawl al-hasan fi zabbi an sunan. Anan yana ishara zuwa ga littafan da aka rubuta wanda suka tattara hadisai mawdu'ai, malamai su yi ta kokarin tattara hadisai wanda suke ganin cewa wannan hadisan ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, an jingina bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su, amma ba maganganun sa bane. To mafi shahara shine kitabul mawdu'at, كتاب الموضوعات لابن الجوزي يا ترى حديثي دي يوا دي اسنادي زوا غا ودند سكا كيرو حديثن هر زوا غا النبي صلى الله عليه وسلم ده يي مسو حكمي akan cewa hadisan duka hadisan ƙarya ne. To amma an samu abubuwa guda biyu da aka aka ci garan Ibn al-Jawzi a cikin su a littafin sa. An ci garan sa wajen shigar da wasu hadisai waɗanda suke ba su kai matakin a kirawo su mawdu'ai ba. Tayu hadisin bai wuce da'ifun jiddan ko ma da'if, kai akwai ma wanda yake karɓaɓɓe ne ko hasan ko sahihi, amma ya shigar da shi cikin littafin sa. Saboda haka akwai wasu hadisai a cikin Musnad, Musnad Imam Ahmad da ya shigar, akwai a cikin Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Tirmidhi, Jami'u Tirmidhi da Sunan Ibn Majah, da ya shigar da hadisai daga cikin waɗannan littattafan waɗanda ya ya musu hukunci da cewa dukkan su hadisai ne mawdu'ai. To malamai sun ci garan sa wajen ya saka hadisin da yake bai kai matakin da zaka ce masa mawdu'i ba, tunda matakin da ake ba kiran hadisan mataki-mataki ne, bayan hadisi sahihi hasan akwai da'if, akwai da'ifun jiddan, sannan a je mawdu. To wani yana matakin da'if ya kai shi matakin mawdu, kaga ya zuzuta abin da yawa. Wani yana matakin da'ifun jiddan ya kai shi matakin mawdu, kaga ya zuzuta shi, ya kara masa abin da ya kai shi inda bai kai ba. To ta wannan nahiyar sun soke shi. Sannan akwai hadisan da wasu ma hadisai ne hasan, hasana, wasu ma hadisai ne sahihai. Ibn al-Jawzi ya kawo su a cikin littafinsa a kan cewa hadisai ne wanda suke mawdu'ai. To a nan ne wasu daga cikin malamai suka masa ta'kibi, suka yi masa gyara, kamar al-Iraqi, kamar Ibn Hajar al-Asqalani, kamar shi kansa As-Suyuti, ya yi masa ta'kibi a cikin shi ne nan ya kawo daga cikin littafin da ya rubuta, akwai shi wannan littafi Al-Qawl al-Hasan fi Dhabi an As-Sunan. Mafi girman littafin da yawa Ibn al-Jawzi ta'kibi a cikinsa shi ne Al-La'ali al-Masnu'a fi al-Ahadith al-Mawdu'a, Al-La'ali al-Masnu'a fi al-Ahadith al-Mawdu'a. Sannan sai Zailu al-La'ali al-Masnu'a, wato da ya kara fito da wasu hadisan da ba sa cikin wanda su ba sa cikin hadis, ba sa cikin littafin Ibn al-Jawzi, amma kuma ya kamata su shiga cikin littafinsa, don su ma hadisai ne bara gurbi amma bai kawo su ba, su ne su ya tara su a cikin Zail al-La'ali al-Masnu'a. A cikin gyararrakin da su ya yi wa Ibn al-Jawzi, galibi Ibn al-Jawzi yakan zama shi ke da gaskiya. Akwai inda na'am yayi kurakure, amma galibi yana da gaskiya. Ibn Taymiya yana da wata magana da ya a cikin littafinsa Qa'idatun Jalila zama da Ibn al-Jawzi. Shi Ibn al-Jawzi abinda ya sa a cikin littafinsa al-Mawdu'at shi ne dukkan hadisin da ya tabbatar cewa wannan annabi bai faɗa ba, sawa'un wanda ya kawo hadisin yayi da gangan ko ba da gangan ba. Saboda haka zai iya kawo hadisi wanda rawinsa bai wuce an ce da rawinsa da'if ko an ce rawinsa sayyul hifz, amma ya kawo hadisi cikin mawdu'at da gurinsa shi qamat dalilu ala annahu laysa min kalam annabi sallallahu alaihi wasallam. To idan aka samu shi a gurin Ibn al-Jawzi dalili ya tabbata cewa wannan ba cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam, to koda kuwa a mataki na mizanin mai ruwaya bai kai a ce masa mawdu'i ba, tunda har ya tabbata baya cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to zai sa cikin mawdu'a. Wannan shine abinda Ibn al-Jawzi, inda abinda Ibn Taymiya yake faɗa dangane da Ibn al-Jawzi. Saboda haka idan ana nufin hadisan da masu ruwayarsa suka kirkira da gangan suka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam, to akwai wasu da yawa wanda Ibn al-Jawzi ya sa wanda ba haka ba. Idan kuma ana nufin hadisan da basu tabbata annabi ya faɗa ba, ko da ko shi marawin ba da gangan ya kawo ba, to anan Ibn al-Jawzi ya saka irin su kuma yana da gaskiya. Wannan shine abinda Ibn Taymiya yake faɗa. Saboda haka akwai da yawa daga cikin hadisan zaka samu cewa akwai takallufi wajen kokarin a ture ra'ayi Ibn al-Jawzi. Na'am, akwai failan, akwai waɗanda basu kai wannan mataki ba, ya kamata ka a sa su. Wannan kuma daman aikin dan adam dole ne a samu irin wannan, ba zai yi ba a ce ya aikin gaba ɗaya ya gama ba a samu nan wasu gurare wanda zai zama ya yi kuskure ba. To amma dai daidai ɗin shi ya fi yawa. so littattafan da suka fi suka tattara hadisai bara gurbi da suka su shahara akwai shi al-littafin al-mawdu'at na Ibn al-Jawzi littafin farko da aka fara rubuta a wannan babin shine littafin al-abatil wal-manakir was-sihah wal-mashahir littafin al-durqani shine kusan littafin farko da aka rubuta shi kuma a cikin sa ya hada hadisai waɗanda suka shahara marasa kyau da masu kyau su ya hada yayin bayanin marasa kyan sai ya kawo kishiyoyin su masu kyau sunan shi al-abatil wal-mashahir al-abatil wal-manakir was-sihah wal-mashahir wannan ya riga Ibn al-Jawzi akwai na sagani al-mawdu'at na sagani shi ma ya riga Ibn al-Jawzi sai dai shi dan gangani ne Ibn al-Jawzi nashi yafi girma kuma ya takaita shi akan hadisai da yake da wato yake ganin cewa dukkan su basu inganta ba to sannan sai waɗanda suka zo suka yi aiki a bayan sa kamar littafin al-Al al-Masnu'a fil ahadith al-mawdu'a na shi Suyuti da Zailul Al-Al al-Masnu'a wanda kamar ciko ne karashe ne yayi na wannan littafi sai littafin tanzihu shari'a na ibnu arraq ana dabtin sunan duka da bil wajhayn ibnu iraq ko ibnu arraq littafin tanzihu shari'a shi ma ya kunshi hadisai ne wanda suke a mawdu'ai wato wanda ba na kware ba akwai al-fawaidul majmu'a fil ahadithil mawdu'a na shaukani wanda ya rero ne daga cikin wannan littafin amma shi ya takaita baya bayani sosai kamar yadda sauran suke bayani ya takaita wajen bayanin hadisan na karshe shine littafin Sheikh Nasiruddin Al-Albani silsilatul ahadithu ad-da'ifa wal mawdu'a amma shi kamar yadda sunan sa yake nunawa bai takaita akan mawdu'at ba shi akwai da'ifa akwai da'ifai akwai mawdu'ai shi mawdu' shine sharrul ahadith kamar yadda kusani sharrul khabar haka silsila za a faɗe ta saboda kawai ya saka mawdu'at din a ciki amma in ba haka ba akwai hadisan da ba su kai mawdu' akwai hadisan da da'ifai ne kawai a cikin sa to wannan shine abin da yake cewa wa minhu wa fi kitabi walad al-jawzi ma laysa min al-mawdu' hatta uhima min as-sahih wad-da'if wal-hasan damantuhu kitabi qawl al-hasan قول الحسن في الذب عن السنن سيتي ومن غريب ما تراه daga cikin abin mamakin da zaka gani al-gharib ay al-ajib abin mamakin da zaka gani a cikin littafin ibn al-jawzi fa'lami to kasani fihi hadithun min sahih muslim akwai hadisi ma daya a cikin sahih muslim ce wannan shine komai mamaki samun hadisi a cikin sahih muslim a cikin littafin ibn al-jawzi akwai hadisin abu huraira da imam muslim ya kawo shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in talat bika mudda aw shaka an tara qauman yaghduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi ghadabillah fi aydihim mithlu aznabil baqar idan rayuwa ta yi maka tsawo idan kai tsawon rai to zaka ga wasu mutane da suke sammako cikin fushin Allah su dawo su yammaci cikin fushin Allah suna tafiya a hannunsu da tsumin giya ko bulala kamar jelar shanu to wannan Ibn al-Jawzi ya kawo shi a cikin littafin sa al-mawdu'at ya soke shi kuma hadisi ne sahihi yana da cikin kurakuran da aka samu na Ibn al-Jawzi wanda aka jingina shi zuwa ga gafla cewa ya gafala hadisin bai kai haka ba
قال شرب ضعيف وضوء فالمطروق ثم بالنقر فالمعل فالمضرب هم شرب ضعيف وضوء فالمطروق ثم ثم النقر
ذو النقر
فالمعل فالمضرب هم وبعده المطلوب فالمضطرب وآخرون غير هذا رتبوا ومن رواه متنا صحيحا يجزم اواهيا او حاله لا يعلم بغير ما اسناده يمرض وتركه بيان باق قد رضوا في الوعد او فضائل الاعمال للاكل والحرام والحلال ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعف رأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيدا يقول في المتن ضعيف قيدا بسند خوف مجيء أجودا ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعفه مصرحا أم مجتهد.
نعم wannan kamar khatima ce bayan ya gama magana akan hadisai da suke da'ifai ko maratib na hadisai da'ifai to kamar zai baka jerin su daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan a rauni ce sharru da'ifil wad'u mafi sharrin da'ifi shine wanda yake kirkirarre wanda muka gama magana akan su shine yafi kowanne muni fal matruku sannan mai bi masa shine hadisin al matruk المتروك هنا حديث ديكي من روني قولي دكسكي ثم ذو النكري سنسي حديث منكر فالمعل سنسي حديث المعل فالمدرج سنسي وان ديكي مدرج حديث مدرج ضم حداث دوالنا وبعده باين وانكما المقلوب سي حديث ديكي المقلوب فالمضطرب سي المضطرب وآخرون غير هذا رتبوا amma wasu ba wannan tartibin suka yi ba to shi ga wanda yayi amma ba kowa ne yayi wannan tartibin ba wato kamar da dauko hadisin daga mafi muni zuwa mafi sauki ga rauni sharru da'ifi alwad'u wannan ba wanda yake tantama akan cewa hadisi maudu'i shine kowanne muni shi kowanne muni amma jingina shi zuwa ga wannan saboda mai da'awar mai kirkiro shi yana ce masa hadisi shi yasa ma aka kawo shi a babu amma ba haka ba ai ba ma hadisi bane bibi masa al-matruk al-matruk shine hadisin da wani da ake tuhuma da ƙarya ya ruwaito shi kuma ba a samu wani wanda ya ruwaito ba sai shi a ilimin hadisi muna da al-kazzab muna da al-muttaham al-kazzab shine wanda aka samu ya taba yi wa annabi ƙarya ko da sau ɗaya ne wannan sunan shi al-kazzab da hadisin sa yazo sunan hadisin sa in yayi kadaita da ruwayar wani hadisi babu wani wanda ya rawaito sai shi to hadisin ake cewa mawdu shine muka gaba magana akan sa sai al-muttaham wanda ake tuhuma da ƙarya waye ake tuhuma da ƙarya wanda an kama shi yana yin ƙarya a cikin maganganunsa da mutane mu'amalarsa da jama'a amma ba a same shi ya taba yi wa manzo Allah ƙarya ba kun san abin da girma zai iya yi waye iya ba wa kansa damar yi wa mutane ƙarya yana ga da sauki amma tsoron Allah sa kila ya hana shi yi wa manzo Allah ƙarya shi kai dai zan iya maka ƙarya amma manzo Allah ba zan iya ba so tunda ba a samu yayi wa manzo Allah ƙarya ba ba za a daje tashi da wanda aka samu yayi ba to amma kuma dai ana tuhumar sa tunda wanda yake ya bude kofar sa kan abin nan kofar ƙarya to wata rana zai kai ga hakan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا صدق قريا ان ذاتي تجن شيني ذاتي تجن شيني har ya kai a gurin Allah sunan shi al-kazzab to akwai tuhuma akan in ya kadaita da hadisi akwai tuhumar abin da shi ya kai wa annabi ƙarya ba a dai tabbatar ba amma akwai tuhuma saboda yadda yake an gane to shi yasa ruwayar sa bata kai a ce mata mawdu'a ba kamar ruwayar wancan na farko amma kuma ta kusa to shine suke cewa al-matruk an gane shi yake biye ma wannan summa zun nukri sai wannan hadisin da yake munkar hadisi munkar shine hadisin da wani mai rauni ya ruwaito ya saba ma wani wanda yake amintacce shi yana da rauni kuma ya sa ruwaito ruwa da ta saba ta wani amintacce ruwayar sa ta zama munkara ko kuwa shi ga shi daman dan labobo ne a cikin harkar sannan sai ruwaito na hadisi wanda ya kamata a ce hadisin nan ba shi ya kamata a ganshi a ji shi a wajensa ba. Akwai wanda sun fi shi karfi, sun fi shi damuwa da harkar su, ba a ji suna ambatan shi ba, sai shi aka je na kawo shi, shi kuma ga yadda yake bai taka kara kariya ba, to sai shi hadisin sa munkar ne, musamman ma idan malamin da yace ya ji a gurinsa malami ne da yana da almajirai manya mashahurai da yawa, kamar Az-Zuhri misali. Az-Zuhri yana da manyan malamai da su dalibai manya-manya da suka shahara a fannin hadisi, irin su Malik ibn Anas, irin su Sufyan ibn Uyayna, Shu'aib ibn Abi Hamza, irin su Ma'mar, irin su Al-Layth ibn Sa'd, wanda dukkanin su kowanne wato bajimi ne a cikin harkar hadisin. To sai wani wanda ba can ba a ma san shi sosai ba, sai ya zo da wani hadisi daga Zuhri, abin cika cikin manyan almajiran Zuhri duka ba wanda ya san hadisin, to suka ce wannan hadisi munkar. An gane? Sauraka ce cito shi yake bin bayan hadisi matruk. Sai ce falmudraj, falmu'al, al-mu'al shi ne hadisin da zahiruhu salama, zahiru isnadihi salama, zahirin isnadinsa, in ka kalli zahirinsa za ka ga lafiyayyen isnadi ne, za ka iya cewa hadisin ma karɓaɓɓe ne. To amma bincike da bin diddigin shi ta wannan ruwaya da tattara hanyoyinta daban-daban zai nuna maka kuskuren da ya faru a cikin wannan isnadin da kake zaton mai kyau ne. To shine suke ce masa al-mu'al, hadisi al-mu'al ko sai al-ma'lul. To shi al-ma'lul ko al-mu'al kuskuren wanda ya kawo shi ya tabbata, hadisi ne da kuskuren ya riga ya tabbata, ya aka gane kuskuren ta hanyar bibiyar sauran hanyoyin hadisin, sai aka gane cewa an samu kuskure a cikin wannan riwaya. Saka duk kuma kuskure kuskure ne, ba tare da ai kuskure kuma ya tashi an ce kuskure ne kuma ya tashi a ce a to ya zama daidai, a to daman ba kuskuren bane. Al-munkar abadan munkar, kamar Imam Ahmad yake faɗa. To su ce shi yake biyo bayan munkar. Sai al-mudraj, al-mudraj mun yi shi a baya, tun ya kawo rawi, ya kawo hadisi, ya ƙara da maganarsa, amma ba tare da an samu bambancewa tsakanin maganar sa da ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai su haɗe, wanda ya zaci cewa, wanda ya karanta cewa duka maganar Annabi ce sallallahu alaihi wasallam. To sai a ɗauka a matsayin duka hadisi guda ne, tare da cewa ƙarshen ba hadisi ba, kamar hadisin Abu Huraira, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu, ce faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al, wannan faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al, maganar Abu Huraira ce ala alqaul sahih. Amma kuma ta shiga cikin hadisin sai ta zama kamar maganar Annabi ne gaba daya. To kaga wannan a dauka a jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mawdu'i, kuskure ne, sai suke cewa sai shine zai biyo bayan hadisi mu'al. Sai al-maqlub, al-maqlub shine wanda za a juya gaba ta koma baya, baya ta koma gaba, ko a juya kalma da kalma, kamar hadisin hatta la ya'lam, hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, wannan shine lafazi sahihi, hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, wato har saboda tsabar ikhlasi har hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba. Yaribi zaka bayar da hada ma zaka bayar. To saboda boyewa kada ma ka rika nunawa, balantana ka yi selfie, to hannunka na dama bai san kai ba. To sai wani ya ruwaito shi hatta la ta'lama yaminuhu ma anfaqat shimaluhu, har dama bai san abin da hagu ya bayar ba, kaga ya juya abin. Shi ne hadisi maqlub, ina shi ma mun wuce shi ai ko don mun wuce su. Falmuttarib, sai kuma mai biye masa shi ne al-muttarib. Al-muttarib shi ne wanda aka ruwaito shi ta fuskoki daban-daban kuma suka yi daidai a wajen karfinsu, fi quwwatiha, dukkaninsu ba wanda zaka iya cewa wannan ya fi wannan karfi, amma kuma ga sun sasaba da juna. Da a ce ɗaya ya fi ƙarfi, to shi zai zama shi ne sahihin, kuma sun zo daban, wanda ya ruwaito hadisin mursal sai wanda ya ruwaito shi mausul, ko wanda ya ruwaito shi marfu sai wasu suka ruwaito shi a mauquf, maganar sahabi. To kuma sannan asanid din duka in an karanta, an yi nazarin su, an yi bincike, duk za a ga ƙarfin su ɗaya, to da shi ake kira muttalib to shi ma suna sa cikin abin nan wani kuma mutum ɗaya ne zai ruwaito hadisi ala wujuhil mukhtalifa ya ruwaito shi da wannan fuska ya ruwaito shi da wannan fuska ya ruwaito shi wani lokaci ya sa wani mutum ya lokaci ya cire shi alama ce ta cewa yana da rauni shi mutumin baya kiyaye mutum da ya kasa tsayawa akan abu guda yana caccanzawa to sai ya ce to wannan alamar caccanzawa da kake ta yi ya nuna baka kiyaye abin ba to shine hadisi muttari shi ma mun wuce shi a baya saboda wasu suka shirya raunin hadisan akan wannan tsarin zamu ga wasu kuma sun saba kamar Khattabi yana cewa al-mawdu' shine farko sai al-maqlu' sai al-majhul zarkashi sai al-mawdu' sai al-mudraj sai al-maqlu' sai al-munkar ash-shaf sai al-mu'all haka dai kowa yana kawo wannan tartibin ba ya da wani athar a aikace in dai ka fahimci hadisi kaza kuskure ne ko hadisi kaza mai rauni ne wanne ne yafi wani rauni ba ya da wani tasiri dinda dukkanin su ababen watsarwa ne ba wanda ake dauka bane bari a ce wanne za a dauka wanne za a bari sai ya ce wa man rawa matnan sahihan yajzimu wanda duk ya ruwaito matani sahihi ya ruwaito matani shine maganar da take zuwa bayan isnadi wannan shine farkon abinda an fara abinda ilmul mustalah ake fara bambance maka meye sanadi meye matani bayan an kawo sanadi maganar da ta zo a ƙarshe wacce ita aka so a faɗa to ita ce matani to wanda ya kawo matani sahihi ya jizimu to ya tabbatar kada ya kawo shi kila wa kala kada ya ce an ce ko wai a'a annabi ya ce ko ya tabbata a hadisi an gane ko shine ya jizimu ya kawo shi da siga ta tabbaci kai ka shi da siga da za ta sa mai sauraro ya dauka ko kai ma dai baka nutsu ba ka ce wai ana cewa a wani hadisi wai ana cewa a wani hadisi annabi ya ce innamal a'malu binniyati kaga wanda zai saurari ka sace to kai ma baka yadda ba kenan an ce a hadisi ko an ce annabi ya ce to ba a so hadisi sahihi kai masa irin wannan siga domin zaka sa mai sauraron ka yayi shakkar abinda kuma yake tabbatacce musamman in zan ba mai ilimin abin bane saboda haka sai ya ce yajzimu kawai ka tabbatar da cewa annabi ya faɗa awahiyan aw haluhu la yu'lamu bighayri ma isnadin yubarridu idan kuma ya kasance wahiyan ne wato mai rauni ne hadisi ne mai rauni ne aw haluhu la yu'lamu ko kuma kai da kake kawo shi baka sanya yake ba ya inganta ko bai inganta ba kai dai ka ji ko a gurin malamin ka ko a karatu ka karanta amma baka da ilimin da ya iya bambance maka ingantacce ne ko ba ingantacce bane bi ghairi ma isnadin ba tare ko ka arwato shi ba tare da isnadi ba baka ga isnadin sa ba baka san komai akan isnadin sa ba ka dai ga an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko an abi huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to irin duk wanda ya kasance bisa ga wannan yumar ridu sai ka kashi da sigar tamrid sigar tamri shine an ce an ruwaito ce ya zo a wani hadisi an ce kaza kaza an ruwaito cewa kaza kaza wannan an ruwaito baka jazmi ka ce manzon Allah ya ce ba an ruwaito a wani hadisi cewa kaza 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 to koda daga baya an binciko an gano hadisin nan ba mai kyau bane ana zuwa ci to na ce muku annabi ya ce cha ne an ruwaito kana dai da zaka jaye kanka ka barwa kanka dama abin amma an ka zo kana cewa annabi ya ce kaza kaza aka zo aka ce to ai annabi bai ce wannan ba to sai ka shiga kamaka ne amma cewa ka an ruwaito a wani hadisi an ce kaza 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 to kana dai da zaka kai abin nan din to shi da yake cewa in sahihi ne ka san sahihi ne to ka ce ya annabi ya ce kakka kawo sigar da za ta sa mutun shakka idan ko ba wato mai rauni ne ka san mai rauni ne kakka jingina annabi abinda ka san yana da rauni koko baka da ilimi baka sani ba ko bai da isnadi kai baka ga isnadin ba to shikenan sai ka kawo shi da sigar tamrid sigar tamrid shine ruwaya kila yurwa yuzkaru an gane suna cewa ba a kawo hadisi sahihi da irin wannan siga saboda za ta jefa mutane cikin rudani wa tarkahu bayana da'afin qadra du fil wa'z aw fada'il al a'mali mutun ya kawo hadisi dha'ifi bai bayani cewa hadisin nan dha'ifi bane ya bar bayanin cewa hadisi ne dha'ifi a lokacin da yake wa'azi yana tsoratarwa ko yana kwadaitarwa ya kawo wani hadisi dha'ifi amma bai ce wa mutane dha'ifi bane aw fada'il al-a'mal ko cikin wasu fada'il al-a'mal shari sallal walaha ko qiyamul layli ko azumin litinin da alhamis wasu dai abubuwa da suka tabbata cewa mustahabbi ne ana son ka yi su sai ga wani hadisin da yake kwadaitarwa akan wannan abin amma kuma dha'ifi ne to sai suka ce sun yarda wato malamai sun yarda ya kawo shi koda bai yi bayanin raunin sa ba lal aqdi amma fa ba a cikin harka aqida ba kada abin ya shafi aqida in ya shafi aqida kada ya kawo shi bai fadi cewa mai rauni bane tunda aqida ba ta zama an gina ta akan rarrauna ba aqida mai rauni ba ta da amfani wal haram wal halal kai yanzan ya kunshi bayanin haram da halal kai yanzan hadisi ne da yake bayanin kaza halal ne ko kaza haram ne shi ma kai ya kawo mai rauni ya shiru wajibi ya bayani don ba a haramtawa a halatta da hadisin da yake mai rauni wala idza yashtaddu dha'fun ko kuma idan raunin sa yayi tsanani raunin sa mai tsanani ne kamar a cikin isnadin sa akwai muttaham ko dha'ifun jiddan ko kathirul khata mughaffal to kada ka kawo hadisin sa kuma shi ma kai shi ko a wa'azin ne ko a fada'ilul a'mal ne dole kai bayani dan shi ma ba a aiki da shi za mu tsaya a nan gabar saboda akwai karin bayani a cikin gaba kuma ga lokaci yayi saboda ka insha Allah gobe za mu dawo kan wannan gabar dan mu kara shi bayani insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangije ya ba mu yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh